Bil Awal shekara ta 1443 Hijriya, wanda shine ya dace da 9 ga watan 10 shekara ta 2021 Miladiya. Zamu dora kan karatunmu na Sahih Bukhari, muna cikin kitabun tafsir. Satin ne wuce mun gama tafsir surati Yunus, yau zamu dora afwan tafsir surati Tauba, yau zamu dora akan tafsir surati Yunus, farkon surati Yunus. Idan za a iya tunawa, a satin da ya wuce mun tattauna dangane da yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da Al-Qur'ani mai girma, da yadda mala'ika Jibril ya zo wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan Al-Qur'ani din, har ma muka ci insha Allah ta'ala yau mun zo kafin mu dora za mu yi bayani. Shi Al-Qur'ani littafi ne da yake saukakke daga Allah. In an ce saukakke, to a wani wuri yake kenan, aka sauko da shi aka kawo shi nan duniya. Wajibi ne musulmi ya gane wannan, yana wani wuri kimantacce a kammale sai ake sauko da shi nan duniya. Yana ba da amsa a kan matsalolinmu a nan gurin. Ƙudurar Ubangiji da za ku gani da girmansa da isarsa tabaraka wa ta'ala shi ne kenan, kafin ma a yi duniyar Allah ya riga ya san me zai faru, kuma ya tanadi maganganun da zai faɗa yayin da abubuwan da za su faru suka faru. Kafin fa a saukar da Annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani nan shekara 23 a rayuwarsa ta Makka da Madina, to an saukar da shi a dunkule a wani wuri, kawai mala'ika Jibrilu zuwa yake ya tsakuro ya sauko da shi ƙasa. Allah da hikimarsa sai ya kaddara wani abu ya faru, sai ya ce wa Jibrilu, je ka ɗauko aya kaza ka je karanta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ko je ka ɗauki sura kaza ka ɗauko ka karanta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Muna da wani wuri da ake ce da shi Baitul Izza a wannan as-sama' duniya, wannan sama da ta ɗaya, wani wuri ne da kamar ɗakin Ka'aba yake, wanda mala'iku suke yi wa Allah bauta a wurin kullum, kamar yadda musulmi muminai suke yi wa Allah bauta a ɗakin Ka'aba kullum. Asalin Qur'ani yana Lauhul Mahfuz, wani babban allo wanda komai da komai yana cikinsa. Daga Allah madaukakin sarki sai ya sa Jibrilu ya ɗauko Qur'anin complete ɗinsa, cikakkensa, izu 60 ɗinsa, aka kawo shi wannan gida mai suna Baitul Izza. Shine Allah ya ce, inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Da Allah ya so sai ya zabi wata rana guda daya wani wata guda daya a cikin watanni da ake da su guda 12 ya dauki rana a cikin ranaku da ake da shi guda 360 a cikin shekara yace a ranar zai sauke Qur'anin nan aka dauko shi aka ciro shi Allah ubangiji ya sa malaika Jibril ya zo ya ajiye shi a nan kina an saukar da alqur'ani a lailatul qadri jumlatan wahida a dunkule anan ina so da muku bayani cewa shi saukar qur'ani kala biyu ne akwai sauko da shi da aka yi daga can sama wajen ubangiji tunda maganganunsa ne zuwa nan wannan sama ta duniya sauka ta farko kenan wanda an yi shi ne a watan ramadana kuma a daren lailatul qadri to akwai saukarwa ta biyu shi kuma wannan sai da shekara 23 aka gama sauke shi wancan a dunkule wannan kuma a rarrabe shine nuzulul qur'ani munajjaman mufarraqa kenan qur'ani yana sauka kala biyu wanda musulmi ya kamata ya gane dare guda daya aka saukar da shi min rabbil izzati ila baitil izza hada huwa nuzulul awwal min rabbil izza ila baitil izza daga ubangiji madaukaki zuwa ga wani gida madaukaki ko me izza wannan sauka ta farko kuma a watan ramadana jumlatan wahida za mu kawo ayoyi da suka tabbatar da wannan sauka sauka ta biyu shine min baitil izza ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dunya daga baitul izza din nan zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙasa kamar yadda Ka'aba take na gaya muku ana yi wa Allah bauta kullun can ma a sama ana yi wa Allah bauta kullun an ce mala'ika 70,000 yake shiga yake yi wa Allah bauta in suka tafi ba za su sake dawowa ba kuma har abada kamar yadda yau baka isa ka ce adadin suwa suke yin bauta wa Allah kullum ba a yanzu ma ana ba mu lissafi cewa saboda zuwan coronar nan da aka rage mutane su shiga harami kawai wannan ɗakin Ka'aba su yi dawafi a rana ɗaya kullum sai mutum 100,000 sun shiga a yanzu ɗin nan wanda ba wai an sa dokar corona ɗin ba a shiga da yawa to da kan mutum da miliyan da suke shiga dan ka sani ko ka zauna a nan baka yi wa Allah bauta ba Allah yana da bayinsa masu masa bauta a can bautar da ake masa a ɗakin Ka'aba kadai wallahi ta isa bauta bautar da ake masa a haramin Madina kadai a dayo da za a haska ma a yanzu da za a haska maka yadda haramin Madina yake yadda mutane suke zo ne suke ta sallah kowa ko dai sallah ko karatun Qur'ani ko istighfari an batan Allah ba mai zaman banza to sai wani a nan yake ganin shi cewa bai zai wa Allah wani ibada ba kai ka cuci kanka kai ka kashe kanka Allah yana da bayinsa masu yi masa me masu yi masa bauta da haka ina so ku gane Allah ya saukar da Qur'ani sauka kala biyu ne daga Rabbul Izza zuwa Baitul Izza aka sashi a nan sama sannan Jibril ya zo yana saukar da shi alqur'ani din Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bal huwa qur'anul majid fi lawhin mahfuz qur'anul majid fi lawhin mahfuz akwai wani wuri da ake ce da shi lawhul mahfuz allahu kenan allahul mahfuz yana nan al'alamul ulwi wani babban allo ne allon kudura ake cewa allo ne babba ba wanda ya isa ce ma ga iya girman shi wato in ya nuna maka wannan yana nuna maka girman ilimin Allah da ƙarfin ilimin Allah da hikimar Allah da kudurar Allah ya zuba duk abin da zai faru a cikin wannan allo komai da ka sani zai faru a duniya Allah ya riga ya gama rubuta shi tuntunin alƙalami Allah ya ce wa alƙalami yi rubutu ha wannan kafin a halicci duniya da shekaru ɗaruruwa Allah ya ce wa alƙalami ba wai wani yake rubutu ya ce rubutu ya ce me zan rubuta ya ce rubuta duk abin da zai faru a duniya kawai alƙalami ya ta rubutu duk sai da ya rubuta komai har wannan magana tawa da wannan zaman da ka zo ka yi wallahi rabbul izza ya rahman ai mu ba komai bane a cikin halittar Allah mala uktub ma huwa ka'in ila qiyamis sa rubuta duk abu da zai faru zuwa har zuwa tashi alkiyama kuma ya rubuta da kansa fa ba wai aljani ya rike ko wani mutum ya rike ba ko wani malaika ya rike ba shi da kansa ya rubuta aka tsaye da alƙalami yana ta rubutu shi kadai to a cikin wannan rabbul Allahul Mahfuz allo ne da yake dauke da ma qada Allahu ta'ala wa qaddara ma kana wa ma sayakunu abinda duk Allah ya kaddara abinda duk Allah ya hukunta abinda duk ya kasance da abinda zai kasance gaba daya shine a cikin Allahul sirrin sai yake cewa Allahul Mahfuz yace fi as-sama'id dunya yana nan afwan huwa alladhi fihi jami'ul ashya shine komai yake cikin sa komai tuntunin fa Allah ya gama yin abin da zai faru kiyama kawai yake jira mu gama duk abin da zamu yi jeba da hisabi la ilaha illa ilahi rajul to daga wallan lahul mahfuz aka tsakuro qur'ani aka dauko aka sa mu din mu zama bayi mu ta karanta shi muna samun lada kuma abun babaki da karatun sa ne zamu samu gida aljanna saukarwa ta biyu a Allah ya sauka da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba da suran shi a wannan adin shekaru wasu malaman suna rarrabawa kamar haka suna cewa bayar da Qur'anin saukar da shi daga wajen Allah zuwa Lauhul Mahfuz daya daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza bi rabbil izzati ko lauhul mahfuz ila baitul izza biyu sai kuma da uku zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lilnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran cikin bakara ayata 185 Allah ya ce wata Ramadan a cikin sa ne Allah ya saukar da Qur'ani. Wai shine ake tambaya. Wai a nan gurin shi Qur'ani ne Allah ya girmama ya saukar da shi a wata Ramadan gaba daya ko ku Ramadan din ne Allah ya girmama ya sauke masa Qur'ani a cikin sa. Kuma daren Lailatul Qadr wacce ake fafatawa ana neman ta goben ƙarshe. So Allah ya saukar da Al-Qur'ani gabaki daya cikin suratul Dukhan Allah ya ce inna anzalallahu fi lailatin mubarakatin illa kunna munzirin ayata 3 mun saukar da shi a dare mai albarka lalle mu ba su gargadi ne cikin suratul Qadr inna anzalallahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr to kaga ana an nuna mana a dare daya saukar da shi wani mutum ya zo ya tambayi wato Abdullahi da Abbas ishi shi fa gaskiya bai gane wani abu ba an ce an saukar da Qur'ani a daren Lailatul Qadri a watan Ramadan yace kuma abba ga shi yana gani Annabi yayi shekaru an saukar masa da Qur'anin nan an saukar da shi a watan Zulhajji, an saukar a Muharram, an saukar a watan Safar, an saukar a watan Rabiul Awwal, an saukar a watan ni duka duk ana saukarwa. Yace ya kasa hada wannan abu. Sai Ibn Abbas shi ce masa a'a ai saukar kalabi ce. Saukar da shi a dukule gabaki daya a daren Lailatul Qadr. Sauran saukarwa da biyu shi kuma shi ne ake ta tsatsakurowa ake saukewa Annabi har tsawon shekara 23. Haka Ibn Abbas ya masa bayani kuma ya gamsu. Dan haka babu iskali Qur'ani an saukar da shi a cikin watanni ko in ce shekaru 23. To sai tambaya wasu malaman a cikin maganganunsu suna cewa saukar Qur'ani baya ɗaya ne, ai kun san ilimi yana da yawa. Duka wannan bayanin suka ce a baya ɗaya ne, ba baya biyu ba ne. Suka ce duk ayoyin da suka ce an saukar da shi a dare ɗaya, to suna nufin fara saukar da shi ne. Shi ne aka fara saukar da shi, aka girmama watan Ramadan, aka fara saukar da Qur'ani a cikinsa, amma ba complete ba. Daga nan sai da shekara 23 ana saukar da shi. Haka wasu malamai wato suka yi bayani. To amma dai ayoyi na Al-Qur'ani sun tabbatar mana da cewa lallai yana sauka guda biyu din nan, kamar yadda na faɗa, bal huwa Qur'anul Majid fi lawhin mahfuz. Kuma an tambayi Ibn Abbas ya faɗa ya ce innahu unzila fi ramadan fi lailatul qadr wa fi lailatul mubaraka jumlatan wahida thumma unzila ala mawaqi'in nujubi tartilan fi shuhuri wal ayyam ji Abdullahi Ibn Abbas. Dan haka yanzu mun fahimci cewa Allah ya saukar da Qur'ani daban-daban a hankali a hankali. To sai tambaya ta biyu, me yasa Allah bai saukar da Al-Qur'ani wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dare ɗaya a dunkule ba kawai in bulk? Me yasa? Me zai iya ba ne? Zai iya, kamar yadda ya wancan. Amma abin ba baki da aka zo za a sauke manzo Allah sai da aka yi shekara 23. Dalili na farko shi ne tafhim amrul Qur'an wa amrul man nazala alayhi. Malamai suka ce Allah ya yi daidai ya girmama al'amarin Qur'ani da kuma ya girmama al'amarin wanda aka saukar da Al-Qur'ani din, kuma dai ya yi wa halittar sammai gabaki ɗayansu bayani cewa wannan Qur'ani shi ne littafin ƙarshe da Allah ya yi alƙawari zai saukar wa wani annabi cikin annabawa, shi ne Annabi Muhammadu, kuma shi ne cikamakin annabawa. Amma sauran littattafai dare ɗaya aka saukar da su. Yanzu kamar At-Taura a dunƙulen Ubangiji kawai ya saukar da ita. Har ma Yahudawa suna cewa in dai wannan Qur'anin gaskiya ne kuma daga sama yake, laula unzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida, bai yasa Allah bai saukar wa da Annabi alqur'ani jumla ɗaya a dunkule lokaci guda ba, kamar yadda ya saukar masa At-Taura. Suna challenging Qur'ani, bai yasa sai da aka yi shekara 23 ana saukar wa da Annabi? Bai yasa, bai yasa ba a yi masa kamar yadda aka yi wa Annabi Musa ba? Shi ne laula unzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida. Allah ya ce kadhalika linusabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Mun yi wannan ne don mu tabbatar da zuciyarka ya Muhammad, muka karanta maka shi a hankali a hankali karantawa. Kenan Allah ya saukar masa shi gradually a hankali a hankali, don ya tabbatar da zuciyarsa, ya gaya masa, ya riƙe, ya haddace, ya karantar, a yi aiki da shi. In an gama a daɗa turo su ayoyi a saukar, ya riƙe, a haddace. Idan yadda za ka gane hikimar haka shi ne, yanzu a ce da kai ana so ka haddace Qur'anin nan a yau, a yau kawai ibada ne sai ka haddace shi a yau, don Allah ba takura ba an takure ka ba za ka iya yi ba to Allah a matsayin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai gabari ya bashi wannan sakon a hankali saboda mutane sai sun gane ba yanzu da Allah saukar da wanda Allah Qur'ani nan dare daya da kulli yau Qur'ani nan za mu zo faɗi yau ayoyinsa da yau harufansa da kalmomin da ke cikin sa ai da mutane za su sha wahala gane shi abun yayi musu yawa to shi sa Allah ya ce kadalika li yusabbita bihi fuada sanda ko wani sirri na Allah da yake komawa kan ijazul Qur'ani dan a nuna masa an saukar da Qur'anin nan ne a jere daga wannan sai wannan mu'jizar Qur'ani a nan shine sai kaga mutane sun aikata wani abu sai Qur'ani ya sauka sai a kyale su suna aikata wani laifi sai a saukar da Qur'ani sai a shiru sai kuma sahabbai sai su yi tambaya sai kuma Allah ya saukar da Qur'ani yas'alunaka 'anil sa'a yas'alunaka 'anil anfal yas'alunaka 'anil kaza yas'alunaka yas'alunaka su tambayi annabi kuma Allah ibada ansa kuma a saukar da ayoyi a ce kuma a haddace su a karanta su a mota Allah da wannan wannan kadai yana nuna wani cewa ashe alqur'ani amsar tambayoyin sahabbai ne da yawa daga ciki da kuma warware matsalolinsu na rayuwa yau da gobe da nuna karfin mulkin Allah da sarautarsa tabaraka wa ta'ala kaga an nuna mana al'amarin Allah kuma yana yin sa hankali wani zai iya cewa to ai da an saukar da shi to ai san mai daga sai ma da Allah ya zo halitta sai da ya fara shida amma ai Allah ya isa ya iya yi a sakon daya shi da inna ma amruhu idan arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun al'amarin ubangiji iya yi fata cewa yake kasance sai kuma abu ya kasance fa amma ka duba da ya zo halittar sama da ƙasa sai da ya halicci sai da ya kwana shida shi ne ma yahudawa mutanen banza suke cewa ai da ya gama halittar ne ya gaji shi ne sai ya huta ranar asabar shi yasa ya zama shi ne fa aka safa wutar hutu weekend da ake ta cewa wallahi su ba da tsara suka ce to ai ya kamata a daɗa hutawa ranar lahadi shi ne asalin hutun asabar da lahadi da kuke gani idan an bi tarihinsa ma zagin Allah ne wanda yau musulmi zai ki buɗe shagonsa saboda asabar da lahadi saboda bala'in jahilci wallahi tallahi cewa suka yi Allah Allah ya gama gajiya ne da ya halicci san mai daga sai tun da ya yi kwana shida to cikatan satin sai ya ce bari ya huta zagin Allah aka yi aka ce gajiya ne amma yau ka duba asabar da lahadi illa ta zama mai ba da sunan shi inda ta zama hutu gani ba ake yau in kana aiki a saboda ladi kamar wani mujirmi ne kai in kana so ka samu sauƙin gosul a garin nan a saboda ladi ka san cewa yanzu saboda lalacewa har ƴan ƙari ne sahu akwai wanda baya fita a saboda ladi sai ce a weekend ne shi sai dai weekdays zai aiki to ku sani shi yasa duk inda yadda musulmi zai iya ƙoƙari yaƙar harkar a saboda ladin nan to wallahi ya ji ta yanzu haka a kasashe na musulunci da larabawa da yawansu yau asabar din nan yau za su koma karatunsu na jami'o'i na semester da ake yau asabar su karatunsu suke asabar lahadi su huta ranar juma'a abinda wasu ranar lahadi suke farawa yanzu kamar jami'ar musulunci ta madina sun dawo suna fara karatunsu mundinsu ita ce lahadi lahadi ita ce ranar farko da hadda asabar mu lokacin da muka yi karatu ba asabar ce ranar farko asabar amma mu yanzu Najeriya ka isa yanzu satin can da ya wuce muna da wata lecture a jami'a da muke saboda conjecture abubuwa sun yawa aka samu lecture ta ranar lahadi da ɗalibai wallahi da naje ba wanda ya zo ko mutum ɗaya ba wanda ya zo saboda me saboda ranar lahadi ne sai ka ce a rana kuma duk musulmi ne ba su zo ba na ce ta ku akwai attendance da zuba maki mai tsugugu a ranar empty attendance ƙwarai kuwa haka za ta wannan makin haka zai tafi a iska don bawa kaina ni da nazo. Mallan an gaba da mu yanzu mai shago yana sai da kaya wallahi tallahi ran lahadi ba sa fitowa ko satin nan sai da na zagaye garin nan ranar lahadi na zagaya nake gaya wani muna mota nace kaga lalacewar umar musulmi ko duk wannan titin na Ibrahim ta yi sai da na bi shi na zagaya ta gwambaja ta waye ba sa fitowa harfi goma sha ɗaya sha biyu shaguna duk an fi sulalan sun taimaki arna arna suna coci su kuma suna cikin unguwanni su ma they are celebrating Sunday ko don karye wannan ka'ida ma bai kamata ka fita da asuba ba wallahi sai fita ran asuba ranar lahadi da asuba buɗe shaguna ko bare ko kobo ba wallahi sai na fita to ba sa zuwa yanzu in zaka ce kaya a kasuwannin nan bari in gaya muku lalacewa gyaran mota kake yi to yanzu kusan ma ba za ka kai gyaran mota ba ran lahadi saboda za a ce maka ba sa faya fat me yasa saboda duk masu sai da kayan sa faya fat din arna ne galiba in ma akwai musulmi to su ma suna goyon bayan su ba za su bude ba in ka ci sa a rodi ma in za ka saya ka je kofar ruwa sai ka samu da yawa ba su bude ba wallahi kata ko za ka saya sai a ce ma sunday ne magani za ka saya sai a ce maka sunday ne kayan gini za ka saya sai a ce maka sunday ne penti za ka yi kayan penti sunday a Kano su yanzu ka taɓa zuwa kudu a ce wai ranar juma'a ne ba za ka samu wani abu ba to mu saboda lalacewa juma'ar ma wasu ma wallahi tallahi ba sa zuwa sallar juma'ar zama suke a shagon su ranar juma'ar su ƙi zuwa juma'ar don su yi cinikin amma ka ga ranar lahadi sai su rufe ba su zo ba wai a ce mai motar haya wai zai zauna wai bare fita ranar lahadi bai na mu shari'ar musulunci bata ce a huta ranar juma'a ba amma mutum yana da ra'ayi ya huta wallahi saboda ibada da mutum zai yi shari'a bata ware wata wani kwana ta ce wai a sati wai kar a je kasuwa ko kar a yi sana'a ba na ba maganar makarantun mu kam shikenan ai yanzu akwai islamiyya ma wasu islamiyyun ma da asabar ladi ba a karatu wallahi islamiyya ce sai a ce a weekend ai mun shiga uku wallahi al'amuran sun lalace da makarantar mu da muka bude ta boko mu mulayi ne asabar lahadi litinin talata laraba kwana biyar alhamis juma'a ba karatu mun yi shekaru muna wannan ni ne daraktar makarantar amma wallahi ka ga takaddu da aka yi ta turo mu shekaru muka yi muna fafatawa da jami'an gwamnati da ƙarshe ne da an gama ran bude ba aka turo aka ce to wallahi za a rufe makarantar nan ba ra aika na ce me ye dalilin da ya sa sai asabar lahadi dole muka canja sai su rufe makarantar yahudanci a karam kallah da nasaranci mu waye gari yanzu su muke bi kawai ba wani ardan da yake respecting ranar juma'a akwai babu ba wanda yake jin cewa yau juma'a ce ranar musulmi ne bari ya girmama ta kuma yanzu za ga wulakancin da ake wa musulmi yau a ƙasar nan wallahi muna da labari akwai jami'o'i da makarantu da kwalejoji suna sa wa yara jarrabawa ranar juma'a kuma ya ci karo da salar juma'a sai a ce maka jarrabawa za a yi ta 12-2 ran juma'a 12-2 yanzu dan Allah tsakanin 12 zuwa 2 duk musulmin kirki ai yana da masallaci ba ji ko namiji amma wallahi akwai examination officers da suke fixing exams a ƙasar nan ranar juma'a karfe 12 zuwa 2 ko kuma a sa wa yara jarrabawa karfe ainihin wato 10:11 zuwa 1 a fixing wa yara jarrabawa a jami'a 10:11 zuwa 1 ko a fixing wata lecture ta promotion exam ta wasu ma'aikatu ko da makamancin wannan ranar juma'a tun daga safiya har zuwa yamma kuma a cikin tsarin babu lokacin fita sallar juma'a wani jami'i ya bugo mu waya dan ku gane lalacin musulmi akan rashin mutunta juma'a da zuwa juma'a yace wallahi malam ni abu ne yake damuna nace me faru yace wallahi malam ogana ne ni odile din sare illa bin sa da bindiga Allah kare shi musulmi ne yace amma wallahi baya juma'a ko bai damu da ita ba baya ma warewa yau juma'a ne ko litinin ko na yace aiki kurin yace mu kuma ana da ma'aikata ne mu musulmi ne shi din ma musulmi ne tunda shi ya lalace mai zai ba yanzu sai zo bi mutum ranar juma'a yace malam Allah garin musulmi suna tafiya sallar juma'a ni kuma an rataya mun bindiga Allah kare wani dan adam nace wallahi ka rabu da shi kai masa bayani ko malaika ne shi ka ce masa ranka ya dade ni musulmi ne duk ranar juma'a akwai sallar juma'a kai na ina zuwa sallar juma'a a kyale ne je ni sallah akwai su barkati a cikin sojoji ba sa zuwa juma'a barkati a cikin yan sanda barkati a cikin immigration barkati a cikin custom wani tsabar bala'in aikin office wallahi tallahi zai zauna office an kulla masa AC ana ta tafiya sallar juma'a kawai saboda shi da aikin office wallahi ba sa zuwa lace yanzu kai akan albashin da ake biyanka bai kai 100,000 ba zaka waye gari ka shekara 2-3 baka sallar juma'a kana raka wani kana race bindiga kana raka wani kuma yace wallahi malam dan wulakanci wani lokacin ba ma fita zai mai yana office a zaure za mu zo mu zauna muna zaune muna jira saboda sai a ce wata kila uga zai yi magana zai fita yace malam mun ki mu je mu bauta wa Allah amma muna bautar wani dan adam nace ku hada kai ku gaya musu ya nemi arlan yayi gadin sa tunda shi ma dan uwan arlan ne yauwa ya nemi wani arlan yayi gadin sa a lokacin sallar juma'a ku kuma musulmi ku je ku yi sallar juma'a idan bai zai bari maka ne mu canjin aiki a canja maka wurin in abin ya gagara in ka bar aikin akan haka ma baka zuwa juma'a wallahi Allah zai canja ma wanda ya fi shi na loda shi sosai ya dauka ka san ofisa in kai masa abu da ya ce wallahi malam haka za a yi na ce bayani za ka masa karka zama bawa ka ji kana jin tsoron sai ka ce wani mala'ika a gaban ka shi din wa oga akwai wani oga da ya wuce Allah babu wani oga da ya wuce Allah yanzu zuwa maka bauta yake zuwa sallar juma'a ina wannan bayani ne saboda wallahi jami'an mu musulmi billahi al-azim ku ji tsoron Allah ku rinka kulawa da haƙƙin Allah a cikin ayyukan ku na gwamnati wallahi ya za ku ajiye ma'aikata kwana zuwa sallar juma'a yanzu ra mun bakin ciki labari aka mana a nan garin Kano a nan Kano akwai kamfanoni da wasu kafirai ko ƴan China ne ko ƴan Iran ne wallahi ba sa bari aje juma'a kuma gwamnati ta san da su ma'aikatan nan sun fito sun yi kuka a gidan rediyo sun yi magana cewa hukuma ta taimaka musu an zo sai a sa musu dutin su har da sallar juma'a da aka yi magana suka ce wanda zai yi wanda bai zai bai tafi a nan Kano su in sun kulle mashin din su ba za su kashe ba da haka sai a sa maka dutin ka kana aiki kana nan kan inji kana tafawa ana ta huduban juma'a kana can gindin inji kana ta wani ya bugo mu yana tambaya sa nace ai wannan aikin bai halatta ba yi wallahi bai halatta ba wallahi aikin da musulmi zai je wai bare fita sallar juma'a ba bai halatta ba la yadda larura rana ɗaya rana biyu larura yana iya faduwa wannan yana iya faruwa amma ya zama jiman da'iman constantly kullum kana ta kana bautar wani kamfani wai kana aiki wai baka zuwa juma'a da wani dalili ai ko ba masallaci a wurin da kuke aiki ai ya kamata ku hadu ku 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 da mutu 12 za su yi juma'a wallahi ku hadu ku tashi wani ya muku hudu ba ko bai iya laranci ba ya buga ta da Hausa kai ko da turanci ne wallahi tallahi tashi turancin sa minti 2 minti 3 yace qumu ila salatikum ku buga sallar ku wallahi munafiki ne fa duk wanda ya jera juma'a uku baya yi a shari'a musulunci ya zama munafiki bai hukunci munafiki illa almunafiqina fi darkil asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira so ofisoci shi manyan manyan ma'aikatu da gwamnoni da ministoci da sanatoci da suke da odilis ɗinsu da direbobinsu masu raka su ku ji tsoron Allah da kuke hana su zuwa sallar juma'a in kai ka yadda zaka iya daukan azabar da ubangiji zai maka in baka zuwa juma'a saboda kana aikin gwamnati to bai kamata ka daukar wa kanka azabar wato ma'aikacinka da yake kasa da kai ka hana shi zuwa juma'a ba ko kaga alhaji baya zuwa juma'a ya ajiye direban sa a kofar gidan sa ranar juma'a yana zaune yana jiran sa wallahi bai zai fita juma'ar ba ko bai zai bar direban ya je juma'a ba kuma ko da a makota ne wani ya zo yana magana shi ma jami'i ne ya ce wai wata ran ya fito bai gan shi ba sai aka ce ai he goes to go and pray sai ce ko musulmi ne ya kira shi sai ce wai kai yaya ne sai zo Allah ne banka ban same ka ya ce ranka ne sallah ne ba za ka yi sallah a nan ba sai ce ai juma'a ce ai ba a yi mutum shi kaɗai to ni ba na so ina zuwa ina neman ka ba na samun ka shi ma ya bugo mu waya na ce ka rabu da shi ka ce wallahi ranka ya daɗe zan yi sallah in wannan kakin ne ga kayanka na cire maka na baka yaya mutane za ku zo kuna bauta duniya ku ki ku bauta Allah aikin gwamnati hauka ne ka je kai aikin da zai kai ka wutar jahannama kana jin kana da wani malami da zai iya baka fatawa ka je kullum baka sallar juma'a saboda kana raka wani da bindiga a baya ya zo ya ritaya ma bakin ciki ya ishe ka kai masa motar shekara kaza ya haramta maka juma'a kai mutum musulmi ya zama yana kulawa da addininsa a ofishinsa a wurin aikinsa wallahi kar ka yadda a ɗora maka wani aikin da zai hana ka ko a zo a sa wani mitin to ai ana mitin ai ana kaza mitin din banza ku rufe mitin din ko mitin din jami'a ko mitin din senate ko mitin din wane ne ko kaza kaza wasu saboda bala'in tsoro tunda akwai arna a cikin ma'aikatan ana jin tsoron a ce bari a fita sallar juma'a mutane a zo ana manyan mutane suna mitin ba za a iya fita a je a juma'a ba saboda kar a ce wai kaza da sauransu kai bari ga mu kulalace musulmi wallahi yanzu a ofisoshi na gwamnati ta kai ga zaka tarar da shugaba ko na jami'a shugaba ko na wata ma'aikata shugaba ko kaza zai zo ya saka mitin a zo a fara tun karfe 10 a zahar ta yi wallahi shugaban nan a matsayin sa na chairman bai zai iya cewa jama'a mu tsaya mu je mu yi sallah mu dawo ba za su iya ba saboda akwai kirista a ciki mutum ɗaya ko biyu saboda mu gayin matsorata ne wallahi kaga abun babaki za a sa akwai lokacin a je a yi break a ci abinci sai a sa karfe 2 a dawo 2:30 amma la'asar fa babu lokacin la'asar shugaban chairman din kuma wanda zai tashi ya tashi kana shugaba mai amfani ka baka iya bawa Allah lokaci kuma sai ka samu matsala ka zo masallaci ka ce ai maka addu'a ka je malamai su yi maka addu'a Allah ya tsare maka kujeranka ya Allah zai tsare maka kujeranka mutumin banza baka iya kula haƙƙin Allah wallahi Allah bai tsare ba kuma ka fara gamuwa da bala'i da masifa kenan shi yasa za ku yi ta wahala wasu su suna binku suna muku bita da kulli kuna kokari amma ba san kuna kokari ba saboda ba ku yi wa Allah kokari ka zo kana yin bautar dan adam aikin duniya aikin gwamnati ka yi kai sallah wani ya ce mu malam wallahi aka shiga wani mitin din wallahi malam sai kaga ayi azar musulmi ne duka wallahi ba wanda zai fita saboda yana jin tsoro ciyawa din mitin din bai tashi ba ciyawa din banza ciyawa din wa ka fita ka je kai sallah amma yana zuwa kashi da fitsari larura ne ko to sallah ma ta zama larura fita kawai ka dan yi tari kamar za ka yi atishawa kamar za ka fita waje ka je ka dan tofar da yawo daga nan ka wuce ka je ka yi sallar ka dawo irin waɗannan abubuwa wallahi matsaloli ne da suke cutar da musulunci da musulmai a cikin ofisoshin gwamnati kuma Allah ya kira ga ƴan uwa duk wanda ya zama shugaba jagora a wani wuri ya kula da haƙƙin Allah ya kula da dogarar Allah za ka zo ka yi ritaya ranka ya daɗe ka zo ka zauna a gida abinda ka tara ya ƙare Allah ya cire mai albarka a lokacin ba motar ƴan sanda ba motar mobile a bayanka ba wata bindiga da za ta yi gadinka ba motar gwamnati ba wallan katuwar kujerar da katon abin da kake ba da umarni babu kana gida gindin matarka sai ka tuna ka shekara kaza a ofis baka sallah wata mata take cewa wallahi Alhaji ya ce wallahi 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 sai ya dawo gida ya ta hada sallah ya tashi ya ta gawo ta sallah ka gawo sallah ya buga azhar sallan kuma ya tashi ka gawo ta sallah ka gawo sallah ya buga asar sallan kuma tace baya dawo gida wani lokacin sai 10 sai 11 sai 12 ya tashi ka gawo ta sallah yayi magariba tace muna kallon sa da yayansa muna jiran sa alhaji me ake ce wallahi salloli ne bai yi ba kullum aka yake me yake yi aikin gwamnati wannan aiki Allah wadaransa ya zama aikin banza aikin da zai hana ka musulmi kai sallah amma fa duk abin nan da yake bi sai fita ba ko ran lahadi a ran lahadi a ranar kiristoci ne ai dole a fita ai ai dole a zauna yana gida sai a weekend ne kukula ina wannan magana saboda akwai samari matasa nan gaba Allah zai mai da ku manya ko mutum zai samu wata kujera ta aiki lallai kukula da sallah Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli wassalatil wusta musamman sallar asar wa qumu lillahi qanitin Allah ya dada fada ya ce shugabanni da kwarai masu matsayi su ne alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar wa lillahi aqibatul umur alladina in makkannahum fil ardi wadanda in muka kafa su muka ba su karfi a bayan kasa muka ba su mulki muka ba su sarauta muka ba su shugabanci suka samu dama aqamu salata suna tsayar da sallah suna bayar da zakka suna umarni da kyakkyawa suna hani akan bubula me ya amfani mutum ya zama darakta ko ya zama babban ma'aikaci a ma'aikatarsa amma ya hana a yi sallah me ya amfani ba amfani to wannan kenan dalilin da Allah ya saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani dai ya tabbatar musu da hukunce-hukuncen wato addini a cikin alqur'ani akwai abin da ya fara sauka akwai kuma abin da ya zo na ƙarshe awwal ma nazal farkon abin da Allah ya fara saukawa alqur'ani malawai suka ce iqra ayoyin nan guda biyar na suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq kamar yadda hadisi yazo cikin sahih bukhari da sahih muslim daga nana aisha an zabi wata riwaya da tazo daga Jabir dan Abdullah yana cewa farkon abin da Allah ya saukar a Al-Qur'ani shine ya ayyuhal muddassir suratul muddassir ita ce farko abin da ya sauka an zabi wata riwaya da Imam Suyuti ya kawo riwaya ta uku cewa farkon abin da ya sauka shine suratul Fatiha kamar yadda yazo a cikin Al-Kashaf yace Ibn Abbas da Mujahid sun tafi ila adla awwal surati nazalat su kuma suka ce iqra sun fifita ra'ayin iqra da haka malamai suka inganta cewa suratu iqra ita ce farkon sauka amma malaman tafsiri da yawan sun tafi akan suratul fatiha ita ce farkon sauka sai dai wannan magana ba ta kai waccan ta farko ba ina fata ana fahimta akwai wata riwayar ita ba da Suyuti ya ambace ta a cikin littafin al-itikad fi ulumil qur'an riwaya ta hudu kenan cewa abu na farko da Allah ya saukar shine bismillahir rahmanir rahim bismillah ne awwal ma nazala min al-qur'an bismillahir rahmanir rahim amma asurori iqra ce so abinda yake dai mafi inganci shine iqra kamar da kowa ya sani cikin malamai sun faɗi haka to me ƙarshen abinda ya sauka sai sauka hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga ibnu abbas shi ma a ƙarshen abinda Allah ya saukar da qur'ani yace ayatul riba akhiru ayatin nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul riba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin aya surar al-baqara ta 278 wannan shine karshen abin da ya sauka sai sauka a wani kauli kenan wani zancen imamu lasa'i da ima da ibnu bardawahi da ibnu jarir sun ruwaito daga abdullahi dan abbas yace karshen abin da Allah ya saukar wa annabi shine aya surar al-baqara ta 281 wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wallan shine abin da ya sauka wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah an samu wata riwaya ta uku da suka ce ai karshen abin da Allah ya saukar shine doguwar ayar nan ta suratul baqara ayatul dairi kenan ayatu 282 ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu to wanne ne zancen da yafi inganci zancen da yafi kowanne inganci a cikin wannan maganganu na ƙarshen abin da ya sauka na alqur'ani shine ayan lanta wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoran ku kiyaye wata ranar da zaku koma zuwa ga Allah ya ku mutane akwai wata rana wallahi za ku koma zuwa ga Allah turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata ba zalunci dan Allah ya nuna mana wannan gidan ba gidan zama bane sai ya rufe mana ayar da take magana akan kiyama ku ji tsoro Allah da kansa yace ku kiyayi da wannan ranar turja'una fihi ila Allah za ku koma zuwa ga Allah ina alajawadi ina tsohuwarka ina babanka ina makocinka ina abokinka ina malaminka ina wani da muna tare da shi a nan ina yake ya tafi ku ma sai kun tafi kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa ko ka shirya zaman duniya ko baka shirya mata ba ko ka tara mata ko baka tara mata ba ko kana son ka rayu ko baka son ka rayu ko kai waye ko kai shugaban kasa ne ko kai soja ne ko kai gwamna ne ko kai commissioner ko kai senator ko kai sarki ne ko kai malami ne ko kai wani basarake ne ko kai waye ne kada ka yadda zaƙin mulki da jin daɗin rayuwa ya ɗauki hankalinka ka ɗauka cewa ba za ka mutu ba billahi al'azim sai ka mutu kuma in kai wasa ba mutuwar wato za ka mutu ne ba tsammani malamai suka ce duk wanda ya nisantarwa kansa mutuwa to ya saurare ta ba tsammani kuga da jawabu duk wanda yake jin cewa ba yanzu zan mutu ba to ya yaudar kansa kuma ya shirya ga ta nan a gabansa kul illal mautal ladhi tafirruna minhu fa ilahu mulaqikum kaji qur'ani bana ga ya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutuwar da kuke gudu ku ruga da gudu Allah ya san halin mu ba ba san mutuwa wallahi akaram kallah mutuwa ba ta yi ba ba dadi ba wasu gudun ta muke yi tafirruna minhu sai Allah ya ce fa innahu mulaqikum ai za ku hadu da ita ga bayi la ilaha illallah ba ku gane jawabi ba ka ruga da gudu ka ta biyo ka ta baya ko to kawai sai dai ka tare ka tarar da ita kawai ashe jiran ka take ba ta wuce ka ba dade ka za ta yi kawai wani bawan Allah malam bai da lafiya sai yake ce wa yayansa yanzu mutuwa zan yi yanzu mutuwa zan yi dan Allah duk wanda ya zo gaishe shi da Allah ku yi addu'a kan mutu ba na san mutuwa la ilaha illallah ciwo yake yi ya'yan sun ce baba ba za ka mutu ba baba ba za ka mutu ba yanzu mutuwa zan yi yanzu kada ya mutuwa zan yi kada ya mutuwa zan yi da Allah wala ayi mun addu'a kan mutu yanzu ba na san mutuwan nan kwatsam wata rana an tafi bayan an rufe an tafi yana asibiti kawai sai dai aka tarar da washe gari aka ce to jama'a sai dai hakuri ba Alhaji ya fara gaba Alhaji ya tafi ta Allah kenan mai maganin mutane ai ka san mai maganin mutuwa bala zuwa sallah kai ta sallah ka ta karatun qur'ani ka gyara aqidanka kai gaskiya ka ci halal ka ta kai ta ibada ka bautar da kanka ka ji cewa kai bawan Allah ne kai ta ibada to shine maganin mutuwa ba za ka ji tsoro ba dan ta zo ta same ka saboda ka yi abin da Allah ya ce ka yi ba ka zauna kana iskancin ka kana rashin mutuncin ka ko ka ce wai ba ka so ka mutu wai ai ma addu'a ka mutu in ka hadu da wani mugu ba bayan ya gama gaishe ka ba zai daga hannu zai wuce Allah ka kashe shi wallahi wani mugu haka zai maka kuma in mai karban addu'a ne kaga shikenan Allah ya karba addu'arsa sai ya kashe ka la ilaha wa illa ilayhi raji'un Allah ya bada afuwa wadannan su ne abubuwan da wato Allah madaukin sarki yayi wa Qur'ani dangane da saukar da shi kuma daidai gwargwado akwai mu'jizozi da suka tabbata dangane da ba ni sunan shi Al-Qur'ani da yazo saukar da shi akwai ayoyin Makka akwai na Madina shine ake cewa al-makki wal-madani su ma wani ilimi ne mai zaman kansa akwai wanda ayoyin da suka sauka a makka amma hukuncin su hukuncin madina ne akwai ayoyin da suka sauka a madina amma hukuncin su hukuncin wato makka ne a ku gane wani abu guda yayi ake gane wato ayoyin ko surorin makka akwai yadda ake gane su yan makka haka qur'anin muzawwar shi ko alarwumu masu hadda qur'ani da warshi kowace aya kowace sura kana gamawa sai ka ce makiyatun wahiya ko madaniyatun wahiya a haka muka ta hada cewa kai ta hada cewa sai an ga maka ayan nan makiyya ce ko madaniyya ce duk surar da kaga akwai sujada a cikin ta to yar makka ce an gane duk sura mai sujada a cikin ta ni wannan surar yar makka ne duk surar da kaga akwai lafazin kalla galibin su kalla kalla to yar makka ce duk surar da kaje akwai ya ayyuhan nasu majoritin su yan makka ne ana iya samun wani din sai kaga yar makka ce amma ayoyin na madina ne ko kuma ayar yar madina ce amma hukuncin ta makka ne kamar yadda na muku bayani duk surar da kaga akwai kissar annabawa da al'ummomin da suka gabata to wannan surar yar makka ce ana a makka aka saukar da ita tun da farko ne kenan lokacin Allah ya ba wa annabi labarin annabawa duk surar da kaga akwai kissar annabi adam da iblis to kawai yar makka ce automatically kawai yar makka ce duk surar da kaga an bude ta da alif lam mim ko alif lam ra ko ha mim duk wannan yar makka ce amma banda wato suratul baqara da ali imran yar madina kuma duk surar da kaga Allah yayi bayanin wata farilla wani abu na farilla farida ko kuma Allah ya bayanin haddi akwai hukuncin haddi to wannan ayar ko surar yan madina ce duk surar da kaga akwai bayani akan munafikai to automatically surar nan yan madina ce duk surar da kaji akwai jayayya da ahlul kitabi annabi ya faɗa sun faɗa Allah ya faɗa sun faɗa to wannan sura ita ma yan madina ce duk surar da kaji an fara ta da ya ayyuhal ladina amanu in Allah ya so yadda ai ko ayar da take an fara ta da wannan to insha Allah ta'ala wannan sura din ko aya din yar madina ce wallan wasu wato bincike ne da malamai suka yi ta yi a lokacin ba da suran shi da za a ware al-makki wal madani ayoyin makka ko surar makka da na madina alaji an bursa satin da ya wuce ya yi min wata tambaya ga ice yana zaune da aka ce an yi jam'ul qur'an an hada al-qur'ani a lokacin abubakar da lokacin sayyidina usman ya ce kenan a lokacin manzon Allah ba a hada qur'ani ba ce eh kenan to babu sahabbai kenan da suka hada ce al-qur'ani tunda an ce ba a hada shi ba a'a da wala ba shi ansa da ce masa ba haka bane a lokacin annabi din akwai wanda sai haddace qur'anin a haka din a wawwatsai a rarrabe yake na gaya muku a lokacin annabi qur'ani a rarrabe yake wata ayar a madina wata ayar a makka wata ayar a wani kauye wasu ayoyin ko wata sura suna tare da wani sahabi yana can wani gari sun rarrabu amma saboda basira malam da kwakwalwar sahabban nan malam wallahi akwai wadanda sun haddace qur'anin a haka din suna da ayoyin wannan na garin can suna da ayoyin duk sun lika su a cikin kwakwalwar su malam Ubay ibn Ka'ab yana cikin su Muaz bin Jabal yana cikin masu wannan haddan Zaid bin Sabit yana ciki Abu Zaid duk yana ciki sun haddace din Qur'anin mufarraqan a rarrabe hafizu jami'al qur'ani mufarraqan sun haddace qur'anin gabaki ɗaya yana rarrabe a rarrabe kuma yana cikin gwagwalwarsu a rarrabe kuma abun mamaki a lokacin ba haddace kaɗai ba kwarewar bayan an haddace kuma sai an gaya maka yanzu haka ayar tana gari kaza kuma na karɓo ta ne a wajen wani duk qur'ani gaba ɗaya ai mu yanzu haddan mu ta kwakwalwarmu ai yanzu ta wasa ne ai ko kallon Facebook da WhatsApp, ko kallon kallon YouTube da kallon mata, ko kallon jin kida, ina ai sun lalace kwakwale yayi. Ga masu ibadar da gaske, sai mutum ya jawo maka aya ya ce wannan ayar na karbe ta a wajen wani a gari kaza, duk Qur'ani gaba ɗaya ka rutsa shi. Ibn Abbas yake cewa, Ibn Abdullah Ibn Mas'ud, ina jin shi ma yana faɗa, yace wallahi babu wata ayar da take a cikin Qur'ani face sai na san a ina aka saukar da ita, kuma akan me aka saukar da ita. Ka zaunar da shi duk aya ka rufe ido ka jawo ka ce wannan ayar daga ina take, wallahi zai gaya wa ina take. Yanzu mu haddan da muke yi muna haddace asbabun nuzul, kaga mutum zai zo yana karatun Qur'ani kamar Balarabe, amma wani wallahi ko wal'adi ya ce bai iya fassarawa ba, ga karatu ya, amma wallahi wal'adi ya ce ya fassara bai iya ba, ikira bismillah wallahi bai iya ba, kawai ai sautin a fitar da Qur'ani. Wanda kuskure ne wannan, in ka karanta Qur'ani ya kamata ka san ma'anarsa, ya fi tasiri a zuciyarka kuma ya fi albarka ga su waɗanda kake karantawa. Kenan ana bin ku bashi bayan ku haddace Qur'ani, ku haddace ma'anarsa. Malamai Islamiyya masu saukar Qur'ani, in an yi saukar Qur'ani to wataran kuma a zo a yi saukar tafsirin Qur'ani ko saukar tarjumar Qur'ani, a koya wa yara ma'anar Al-Qur'ani. Yaro kwana yana karatun Qur'ani amma bai san ma'anar Qur'anin ba, da ya za ka mutuwa Allah da shi ba ka san bai kake faɗa ba. Akwai yara, to malamai sun faɗa cewa waɗannan sahabbai suna cikin mimman jama'al Qur'ana, wanda suka haddace Al-Qur'ani a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma sun san duk inda yake. Wasu suka ce mutum hudu, wasu suka ce wato mutum shida ne. Akwai riwayar Anas da ya kawo wata magana wacce take tana ƙari akan sama da wannan. An ƙara da akwai wani mujamma Ibn Jariya, akwai Salim Maula Abi Hudhaifa, a wanda lissafin sai suka cire Zaidu da Abu Zaid, akwai Usman, akwai Tamim Addari. Wasu sun irga hadda Abu Dardai, duk yana cikin waɗannan manya-manyan mahaddata Al-Qur'ani a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama. So ashe Allah ya yi alƙawari zai haɗe Al-Qur'ani, ko in ce zai haɗe Al-Qur'ani a kowane mutane. To abu na ƙarshe da za mu faɗa shi ne, mun ce haɗa Qur'ani. Kenan jam'in Al-Qur'ani za mu iya cewa kala uku ne. Haɗa Qur'ani shi ne compilation of holy Qur'an, shi ne jam'ul Qur'an. Dazu mun yi magana akan nuzulul Qur'an, saukar Qur'ani, revelation of the holy Qur'an. Yanzu kuma muna magana a compilation of the holy Qur'an, haɗa Qur'ani a mai da shi littafi guda, ko a mai da shi a wuri guda. Sai mu ce kala uku ne, haɗa Qur'ani kala uku ne. Kalar farko, an haɗa Qur'ani a lokacin Annabi amma a ƙwaƙwalwa. Kun gane? Ba na gaya muku zai duba su waye da sauransu? Kenan an yi jam'ul Qur'an. Akwai sahabban da sun haddace shi, wanda ya fi kowa haddace shi rike shi Annabi Muhammadu, inda za a zaunar da shi a lokacin ya faɗe Qur'anin ga baki ɗaya a rubuce shi, da an yi rubutun a lokacin zai ba da shi. Sannan da sauran sahabbai da suka haddace garuruka da ƙauyuka da inda suka ciro shi tafiya mai nisa, duk su rike yana ƙwaƙwalwarsu. Amma a littafi a buɗe takarda a karanta a lokacin Annabi babu wannan a cikin Al-Qur'ani. Kenan Qur'ani yana cikin mai ƙwaƙwalwa. Wannan sai yake nuna maka muhimmancin hadda. Billahi al-azim, ku je ku yi ta haddace Al-Qur'ani kafin a zo lokacin da wasu tsinannu za su zo su hana karanta Qur'ani ba. Za a zo wannan lokacin da wani in ya samu ƙarfin mulki zai ce Qur'ani ba ne na karanta shi. Ku haddace. Yanzu ma ba gashi nan ba littattafai na addini da wasu malamai, wasu littattafai an haramta buga su a wasu ƙasashe na musulmi. A ce littafin Ibn Taymiyya in aka ga mutum ya buga shi sai an daure shi igiya ta saura. Littafin Muhammad bin Abdul Wahhab an hana sai da shi an hana buga shi. Wallahi ba lokaci ne a cikin ƙasashen musulmi a yanzu ɗin nan akwai masu wannan dokar. To a samu wani tsinan wata ran ya ce ma a daina buga Qur'ani nan ya isa ka. Ba gashi yanzu an samu a ƙasashen musulmi waɗanda suke cewa Qur'anin da aka sa shi a cikin syllabus ana koya yara ta'addanci ake koya musu, a cire shi daga cikin syllabus? Wallahi a cire shi a syllabus. kaga ana ta rubutu a cikin ta wai me amfanin saka qur'ani a cikin syllabus a makarantu ana karantar da shi wannan a kasashen musulunci kenan dama mu kallon irin su Najeriya da su Ghana da su waye a Niger waye ba san da wani qur'ani a cikin syllabus din gwamnati babu community sai ilimi musulmi ne community of education musulmi ne ko ina ne bai isa ba tattalin sun gama da mu kai suka sa qur'ani amma akwai studies na Christianity akwai koyawa yara iskanci a cikin harkar akwai sex education sex what the meaning of sex education a cikin civic education kwanan nan muka samu na case na wani yaro a wata makaranta ya je malamin su na biology ya koya musu ya zana musu farjin wata mace dama akwai shayi za a zana maka farji za a zana maka zakari ko ina sai an yi filla-filla da shi a bude shi a dauko hoton a ce ga farjin mace aka zazzana masa akai komai kuma malamin yayi masa bayanin yaya ake yi wallahi tallahi malam da ya dawo gida ya je wata makarantar islamiyya sai je kama wata yarinya kawai ya je same ta ya shiga da ita wani guri kawai ya je karamin yaro in gaya maka wallahi malam sai da ya je mata fadi a cikin wannan ilimin da boko da kuke koya ƴaƴan mutane kun ce wai dole sai an yi shi har courses ake yi a tara mata sai a yi musu analysis na zakarin namiji ina ake tabawa ya ji dadi ina ake kaza ko maza din duka ko yaya ake samun good contact da dukkan entertainment ko a ce ga jikin mace in ka taba wuri kaza za ta ji dadi in ka taba wuri kaza za ta ji dadi in ka taba wallahi duk koyawa mutane ake wannan iskanci amma fa ba darasin qur'ani a cikin makarantu la sha fada ina bayani a makarantun musulmi mutum zai zo ya gina tafkekiyar makaranta wai private school yayi ko wallahi duka makaranta gaba ɗaya bai sa darasin qur'ani ba kuma a unguwar musulmi a jihar musulmi a ƙasar musulmi kuma su iyaye yaran da za su kawo ƴaƴansu su biya kuɗin makaranta naira miliyan kaza ko dubu ɗari kaza ba wanda isa ya zo ya tambaya ce ba qur'ani yaya ba qur'ani amma in yaro ya ga ba yaron sa baya ce english zai zo ya tada hankali ya baya ce english yaro na baya ce english wani ya gigice wai ɗansa yana nazari su wai ya faɗi wai ya faɗi a mathematics ya faɗi a mathematics ya baya gane mathematics yaya kaza kaza ba gidaje bai taɓa bincikawa ya faɗi qur'ani ko bai ci qur'ani ba wannan shine bahaushen wannan lokaci ba fulatani wannan lokaci mu da kanmu muke yakar addini Allah sa kuna fahimta ta Allah sa kuna ganewa to wannan jam'ul qur'an na ɗaya kenan jam'ul qur'an na biyu hada qur'ani na biyu shine lokacin sayyidina abubakar da yazo mulki kamar yadda mun karanta da ku ana hadisin bukhari an je yaki aka kakkashe sahabbai wanda ta alqurani sama da mutum 70 da wani abu an kashe mutum 1000 da wani abu amma a cikin su mutum 70 da wani abu duk ba da alqurani ne Umar yazo ya samu sayyidina Abubakar ce kaga ni nayi wani tunani ka hada qurani me yasa Abubakar ce me yasa ya sanya abin da annabi bai yi ba ai a lokacin annabi ba hada qur'ani ba yace to yanzu ban ga an je yaki an kashe mahaddatan qur'anin mutum 70 ba in muka dade tafiya yaki sauran mahaddatan aka kashe su ba ya me zaka ce Umar kenan yace qur'anin lai ya Abubakar yana cikin kauyuka da cikin daji a fatar akuya a fatar saniya a fatar raqubi yana jikin allo an rubuta shi wani a jikin abin nan a jikin ganye waje kaza kaza yace yanzu ya Abubakar kana mulki kana shugaba haka zaka bari qur'ani ya tafi ya bata kuma waɗanda suka haddace din na zamanin annabi da yanzu duk ana zuwa yaki ana kashe su yace ni dai ina gari ya kamata ka hada qur'anin nan Abubakar yace to yanzu za zo da abin da annabi bai yi ba Umar yace wallahi akwai alheri a ciki ko annabi bai yi wannan ba akwai dalilin da yasa annabi bai yi ba wannan amma akwai alheri a ciki kar mu bari qur'ani ya bata a hannun mu Abubakar ya shiru Umar ya dace yace sai fa an yi Abubakar yace wallahi sai da Umar yarin jayiri na dawo kan ra'ayi yace ina zai dubi su sabit ce gashi kai yaro ne matashi kuma ni yazo a zo a sani kuma ni ne rubuta wa'ila a lokacin annabi ina rubuta annabi sakataren annabi ne suka matsanta masa da Abubakar da Umar suka matsanta suka ce sai kai ya kama yi aka hada shi da wanda zasu yi muka masa shine lokacin Abubakar kuga compilation da aka yi sai aka me sai aka harhada sai ya zama yana littafi guda da qira'a kaza da qira'a kaza da qira'a ila duk ba lokaci da mun yi muku magana akan alqira'atu saba ya akai aka samu qira'a qira'a guda bakwai karatun qur'ani da warshu da duri da qalud da qumbul da wane ne da wane ne da sauran su ya akai aka samu wannan babbace babbace kuma qur'ani daya sai wata ran za mu samu lokaci kai ba ma bakwai ba akwai guda uku ba su ma da suka cika suka da alqira'atul ashr ake cewa qira'o'i guda goma ake karanta wannan alqur'ani ba mu da muke ta karanta shi kullun da hafsu ba in ma zo ana karanta shi da warshu ji za kai kawo ba qur'ani ba qur'ani ne cikakke karatun garda wannan ba sai dai kawai suna dan mulanta shi sai wanda suke kyautatawa amma ka ji Imam Halil Husari yana karanta warshi ai sai kai kuka yi ka ji yadda yake karatun qur'ani warshi to duk wannan qur'ayoyi wato qira'a din akwai su su ma zaman kansu to sai kuma lokacin Usman a haka aka bar shi gari kaza kauyuka kaza kaluka kaza gari kaza da sauran su mutane suna ta karanta qur'anin lahajojin su da wayar sauran shi ne qur'anin ne amma za ga na wancan gari ya sha bamban na wannan ya sha bamban na wannan ya sha bamban wayar sauran su lokacin sai idan Usman sai aka fara samun matsala wannan jabul qur'an da uku kenan aka zo aka ce sai idan Usman fa ka zo ka mutane sun halaka mutane sun fara rike kabila kaza ta rike qur'ani kaza kabila kaza ta rike qur'ani kaza kabila kaza ta rike qur'ani kaza ka zo kai jabul qur'an ka hade wadannan qur'anan gabaki ɗayan su a zo a rubuce su ka ware wadanda nusak shine ake cewa musab Usman ka ware ka rarraba wa mutane ka ce ga qur'anan da kai da a zo a karanta su shikenan sayyidina Usman ya zo ya ainihin wato ba da sunan shi ya wannan aiki aka tattare duk aka kwace qur'ani a halin mutane haba da bala har fada yake kawai wannan iya jera karanta qur'ani da wannan kulaja ko da wannan kira sai ce ai da ka ba qur'ani ba sai ai ta fada to sai qur'ani sai sayyida Usman sai ya zo ya hade shi ya rubuce shi da wannan tsarin rubutun da kuke gani wannan Musab Usman ake cewa al-Musab al-Usmani to kuma shi ne akai ta buga shi akai ta buga shi akai ta buga shi har aka yada shi yanzu ya zama duniya mutane suke haddace shi a ba da sunan shi da qira'o'i daban-daban an zagi sayyidina Usman ai ta fadi dan da ya zo yayin aikin sai tattara wadancan qur'anan da ake ta rikici a kansu gaba ɗaya sai ya kone su kawai munafikai sai suka fara zagi Usman ai ya zo ya kone al-Qur'ani ai ya zo ya raba mutane kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza sauran su shi ma wannan ba da sunan shi malamai sun bi da amsa akan wannan malamai sun yi sabani shin qur'anai lawa ne Usman bin Affan ya rubuta aka buga Imam Zarkashi yayi bayani kamar yadda na kalto a cikin littafin al-Burhan daga Abi Amr ad-Dani a cikin al-Muqri yace aksar ulama mafi yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa anna Usman lamma kataba al-musahifa ja'alahu ala arba' nusakh four copies yayi da yasa aka rubuta barubuta qur'ani suka rubuce shi tas sai yayi copy guda hudu kowace lahiya ya tura mata copy daya yace ga qur'ani a matsayina na halifa annabi wannan qur'ani shi za ku yi ta karanta dukkan ku hadu akai gabar ya tura yamma ya tura kudu ya tura ya ƙara har zuwa Makka da Madina da Bahrain yace aje a yi ta wannan karatu shi mizar wato qur'anin sayyidina Usman malamai suka ce a wadancan qur'anan na da aka yi ta rikici an haɗe da qur'anin da tafsiri a ciki da aka mutane sai suke ta karanta qur'anin da fassararsa ma'ana idan an kawo aya a cikin suratul baqara wani daga cikin sahabbai a ƙasa sai ko a gaban ayar sai ya ce ai kaza ai fassarar kaza ina fata ana fahimta ma'ana da aka zo rubuce wadancan qur'anan na lokacin sayyidina Abubakar din da aka yi jabul qur'an din da aka kakkarko su a hannun sahabbai akwai fassarar qur'anin da fassarar wasu kalmomi ba su wahala, kuma duk a cikin Qur'ani aka hada aka rubuta. Da haka da Sayyidina Usman yazo tun da shi malamin Qur'ani ne, sai yace ku zo dukkan wata kalma da ba Qur'ani ba ku cire ta a ciki. Shine yanzu kake gani muke da Qur'ani ayatin tsuratta, tsuratta yace ku ciccire, dan saboda la yahtalidul qur'anu bi ghairihi, kada alqur'ani yazo ya hadu da wani sa, a shigar da wani tafsiri a ce qur'ani ne. Bayan mun mutu shekaru, mutane su ta haddacewa da tafsirin sahabbai da ba da tabi'ai, su haddace su ce duk qur'ani ne, saboda sahabbai da yawa sun shigar da alkalimatu tafsiriyya, kalmomi na tafsiri a cikin qur'ani, libadi ma'ani ayatul qur'ani, libadi ma'ani ayatul qur'anil karim. Kuma lokaci zai iya zuwa a yi ta tafiya, a yi ta tafiya, a kasa bambance tsakanin waɗannan kalmomi da alqur'ani, ko wani zai ce alqur'ani ne. Da haka Usman ya ce duk waɗannan qur'anai da aka yi ta karanta su a da a tare da tafsiri da ma'anar wasu kalmomi, duk a je a kore su a fitar da qur'ani guda ɗaya. In za a rubuta fassarar sai a zo a sake rubutawa daga baya. Kar ku manta a lokacin Sayyidina Usman ɗin ma da aka rubuta qur'ani, babu ɗigo, ba ya, ba ta, ba shiru, malam itatuwan ne kawai aka rubuta su. Ka duba fasaha da basirar Qur'ani da basira ta sahabbai, malam aka suka karanta shi, duk wanda suka haddace suka karanta shi, ba digwayya, ba digwanta, ba nu'ara, ba dunguda, ba zal, ba wane ne, duk babu. Yanzu ka gwada kamar yadda Gardawa suna rubuta Qur'ani, su fara rubuta shi aka daga baya, su zo su diga ta'ur, su diga shiru, su diga waye da sauransu, kaga za ka iya karantawa? Wallahi baka iya ba. Amma Allah so ya shaida muku, haka suka yi ta karanta Qur'anin nan malam da basira. To yaya aka yi? Bayan Usman ya bar duniya, lokaci ya yi, tafiya an tafi, Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi, Hajjaj wa adrakum ba Hajjaj, shi ma wannan wani karatu ne mai zaman kansa. Wannan shugaba Hajjaj ibn Yusuf da ya rikici da Abdullah ibn Zubair a lokacin yana Makka, shi kuma cikin hidimar da yi shi ne ya yi wa alqur'ani wasali da sauran gyare-gyare da malamai suke faɗa. Hajjaj ibn Yusuf mahaddacin qur'ani ne na kawo wuƙa, kuma yana tare da manya-manyan mahaddatan alqur'ani, ƴan fadarsa gaba ɗaya mahaddata ne. Shi ne mutumin da ya fara sanya albashi akan karantar da qur'ani a gwamnati. In an tambaye ka wani shugaban ƙasa ne ya fara sanya wa mahaddata qur'ani albashi a rinƙa biyan su kuɗi in sun karantar, Hajjaj ibn Yusuf ya yi aiki wa musulunci fiye da yadda ke tsammani, amma kuma gaskiya ba wanda ya kai shi zubar da jini da kashe mutane. Iraki, Iraq, ya zubar da jini ya kashe mutane, shi mai zafi ne, ya jine da shi da ka yi saɓani da shi, kisa ne kawai, shi ya kashe Abdullahi ɗan Umar. To kashewa a Allah sauki tabi'i ne, wannan wani rikici ne ba daɗin faɗa wallahi, tabi'i ne, amma sahabbai a dole suka biyo bayan su suna sallah. Ka duba canjin yanayi a karamar sallah, sahabi yana raye yana ganin wani na ƙasa da shi shine shugabansa, kuma dole ya masa da'a. Malam wata rana aka ce ya hau farkon hawansa mulki ana ta ƙinsa, ba a son sa waye-waye, ya hau mumbari a Kufa ne in ban manta ba, ya ɗaura rawaninsa irin amawalin nan, ya sake shi ta nan gurin, shi ana saki ma jilarta baya ma shi ta nan ya sake ta, ya hau ya ce wallahi duk wanda bai bi ni ba wuƙa kawai, ya ce yau na zama shugabanku, na zama jagoranku, duk wanda bai bi ni ba ya mun biyayya ba to ya tabbatar zai tafi lahira. Haka malam shi kwantarwa yake iyanka, kuma haka aka haƙura aka yi tabinsa. Ga tsabashin giya na fitar hankali ai wala wani tarihin kana karanta, Allah mai tsamani, mai zamani daban-daban, Allah mai mutane daban-daban, kuma ikirar rabu mutane yasa shi ne shugaban. In an zo maganar Qur'ani ba magana, hidimar Allah da addini ba magana. Wataran ya buga wa mutane sallar asuba ne ya zuba musu hudu, yace ya juyo da irin assalamu alaikum assalamu alaikum, yace in kara muku ne wallahi malam. Manya mutane a bayan suka ce da sabbai suka ce ai ya imam ya shiga ai ban mazin lafi ziyada ai tun dama karin muke ta sha ai ka kara mana har biyu ma kuma haka aka yi. Sai dai mutum ya je abin nan ya je sallar sa a gida, kuma in ya ji baka fitowa shi ma bala'i ba sauki ba sauki. Ya za su yi kai fitina? Allah sauki. Ai malam masu mulki malam a tarihi in ka karanta wato akwai al-mulukul jababira ake cewa, rubutu ne aka yi az-zaliman sarakuna da aka taba yi a duniya, rubutu ne wannan littafin aka rubuta. In ka karanta tarihin wani zaka ce mu alhamdulillah gaskiya az-zalimai masu zalunci na fitar hankali da musulmunsu da arna a cikinsu. To amma abun mamaki yau duk wanda ya karanta Qur'ani a duniya Hajjaj bin Yusuf din nan yana da lada a kan shi. Eh wallahi duk wannan dige-digen Qur'anin da wasu nan da wani shi yayi, to zaka haramta mai lada? Shi yasa in ka ga mutum wani lokaci wani abu kawai ka ce al'amarin sa ilallah. Shi yasa da Imam Adh-Dhahabi ya zo kansa a cikin Asir Alamin Nubala yazo yana bayani da tarjumar Hajjaj, daga ƙarshe sai ce wannan mutumin Allahu alam da sha'aninsa, saboda idan aka jero maka aikin alherin sa zaka ce ba aldan aljanna irin sa, in ko aka jero ka barna sai ka ce ba wanda Allah zai fara sa wuta in ba shi ba. Malamai sun rikice akan sa sun kasa ajiye shi wuta na su kai shi ko aljanna, yana cikin mutanen da an rasa idan za a jefa su. Kai kaga dan adam da kake gani, kaga mutum? Ai wani ya rubuta a jikin roka ya ce kai dai kaga mutum kawai wala haka ne. To Allah ya mana afuwa. Wannan shine abinda Alhaji Umar, ina fatan labiya amsar tambayarka ta cinye mana karatu duka. To kar fa ka yanko mun mai wahala irin ta jiya. Yawwa musulmi ana cusa mutane ra'ayi cewa musulmi ba su da ƙarfin zuciya. Ok, magana saka jarabawa ranar juma'a ko da abu'e akwai rauni tabbas na'am bai da shi tabbas ko da yana da tsiyarsa na kashe mutane. Amma ya kai karshe warai kuwa tabbas wannan haka yake kafiri, duk abin da ya samu a ra'ayinsa sai ya yake shi, shi kafiri. Amma mu musulmi fa a karamin kafiri in ka sa masa jarabawa ran Lahadi, yanzu misalin da za a ce a sa jarabawa ran Lahadi wallahi ce kungiyar kan ta yi magana. Kun lura da maganar da cijan nan? Karamin arne yanzu yau da wata makaranta ko ta jami'a za ta sa jarabawa ko karatu a dole ranar Lahadi wallahi sai kungiyar kan ta yi magana kuma sai an gyara. Amma yau gashi nan muna da kamfanoni da suke sa mutane su yi aiki a dole su hana su juma'a, a sa wa ɗalibanmu jarabawa ranar juma'a, kuma dole sakurar juma'ar su je su yi jarabawa. Ka san akwai waɗanda suke tafiya da sallaya su? Wallahi mutum sai ya shiga ɗakin jarabawa da kafet ɗinsa, in ya ci sa'a invigilator mai mutunci ne ya kyale shi ya sallar, in bai ci sa'a ba kuma yana tada sallah ya kwaci takardar iyagata. Duk ana mana wannan wulakanci, aje a tambayi ɗalibai a makarantu, sai kaɗan da Allah ya ware su ne ba sa sa mutane masu kishin musulunci wanda ba sa sa mutane jaraba a lokacin kaga wannan shi abin da yake so ya nuna mana kafirai sun rike addinin su suna kokarin kare addinin su mu kuma musulmi muna bata shi yanzu misali na faɗa muku wani pastor a jihar Gombe yayi murnawa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami akan matsayin da ya samu na professor ko na wani ne da wani da sauransu ya buga aka buga aka yada a jarida a take kungiyar kanta rubuta takarda cewa mun sauke ka sannan kuma ka dawo mana da komai kayan aikin mu a office kuma ka zo kai bayani kuma aka buga aka ga yawa duniya ba sa tsoron mu minista ne fa cikin ministoci wani pastor cikin pastoci a matsayin ministan na dan Najeriya kuma jami'in gwamnati kuma yi masa murna ka san me yasa saboda kawai musulmi ne me yasa musulmi ne kuma ai wani figo ne a addini malami ne na addini amma me yasa wannan pastor zai yabe shi rai goyi bayan sa wannan ya nuna kaga yakar mu suke kuma suka sauke shi kuma ya sauka din suka wulakanta pastor saboda kawai yayi wa mai yayi wa musulmi wani abu mu yanzu musulmi miliyan nawa ne suke wa arna suke celebrating tare da su a fito ma a fada ma a dauke su aiki a ki daukan mu ma aiki za ku iya irgawa ba za su irgu ba nan darajar me ladan karanta qur'ani nan nan haka ne shi qur'ani yana da wani abu guda umarnin a karanta qur'ani a samu lada duk wanda ya karanta qur'ani ko ya san fassarar sa ko bai san fassarar sa ba wannan lada la karanta qur'ani yana da shi fa ka fahimta amma idan ake samun fifiko wanda isan ma'anar qur'ani shi din in yana karantawa to zai samu ƙarin imani da fahimtar qur'anin sama da wanda yake karanta shi bai san ma'anarsa ba amma a babi da lada ai duk ɗaya ne yanzu illa ijaburi zai iya karanta qur'ani yazo ya karanta da balarabe su gama indai ya karanta daidai da shi da balarabe da dun ladan su daya ba babbanci sai dai sanin ma'anarsa shi kuma ai shi zai taimaka maka kai wai kai aiki da shi shi tsurarsa karanta shi tsurarsa lada ne bila adadin kamar yadda qur'ani ya tabbatar haka kuma salin ma'anarsa da salin fassararsa shi ba wani lada ne mai zaman kanshi ko da a sallah kake yi in karanta shi kana bibiyar ma'anarsa to sai ka samu khushu'i da tsoron Allah saboda wanda yake karanta shi ha bai san ma'anarsa ba yanzu ana sallar tarawihi ana sallah ana zuwa ana yin sauka za ka ga wasu za ka ga khushu'insu daban ne wani za ka ga yana ta kuka shi kadai saboda yana jin bai ake bada ko sallah ake ta farilla za ka ga wani ko limamin bai kuka ba shi saboda yana bin ma'anar abin da limamin yake faɗa sai ka iya kuka ko kafin a gama sallar duk ya jike da hawaye amma wani fa a bushe yake wani ya je umra ya ce ka amma limaman lallah haramun makka lallah madina akwai rauni ka ga sai ta kuka za ka rasa ya ce limamai ai sai namu na Najeriya ya ce ka duba wane ka tuna masallaci kaza ana sauka masallaci kaza ka taba jin malam wane yayi kuka ya ce kai da Allah ai mu mutanen mu maza ne suna da dauriya ce da su kafiya yo ai ba karamin abu zai sa baki yayi kuka bai to shi a yadda ya fassara kenan shi ko wace ce ba kai wadannan mata su wani su ne su wani shirin su ta kuka ai rauni ne ai bai gane ba mu bakaƙen ba mu san me muke faɗa ba ne hadda kawai ake zubawa amma wallahi wani abu idan ka san me kake faɗa yau baka san lokacin da kukan ba zai dauke ka ba tuntunin murya za ta kare saboda tsabar haiba alqur'ani da kuma abin da yake dauke da shi bari mu dakata ana insha Allah law karanta qur'ani transliteration kamar misalin a karanta alqur'ani da rubutun boko wallahi haramun ne kamar misali qul uhiya ilayya Allahu istaba'a ilayka nafaran min aljinn sai a rubuta shi da k k u l u h i a o y a karanta shi da wannan kaga ba zai iya cewa qul huwa zai ce aboko ba ha ko ce duhali ba ha a cikin qur'ani akwai sa akwai tha akwai so aboko babu wannan koda sun yi kokari su yi ba za a iya bambancewa ba. So malamai sun yi ijma'i cewa haramun ne, yanzu kamar yin wannan Qur'ani da ake buga shi aka, haramun ne. Malamai sun yi ijma'i a buga Qur'ani da transliteration, kuskure ne, saboda baya bada wato correct wording na Al-Qur'ani a faɗi lafazin, pronunciation na Al-Qur'ani, the good pronunciation, true pronunciation na Al-Qur'ani, wannan kalmomin boko ba sa ba. Rashin sa malamai suka ijma'i haramun ne a karanta Qur'ani da wannan. Amma wasu kasashe na Indiyawa da wasu kasashe na Turawa suna bugawa, mu ba dillan da kai ana bugawa irin wannan. Ai ku fa ake irin Qur'anin Indiya ne da wani sauransu, zaka ji mutum yana karanta Qur'ani ba dadin ji, haramun ne. Ka ga yadda ka je ka iya kalmar latiniyan nan, kalmar bokon nan, me yasa ba za ka ware wannan lokacin ka je ka koyi alifun ba'un ta'un sa'un ba? Me yasa ba za ka koya ba? Kawai sai mutane su zo su kace zuciyarsu su ce wai su ne sai dai su karanta da kalmomin boko, ba za su karanta da larabci ba? Za ka ba da bayani don ku za ka yi ta ɓarna ne, ba daidai za ka karanta shi ba. Yanzu a cikin boko akwai wadduha washamsi wadduhaha. Ha, wai zai wannan da ainun alam ya alam ya alam, yaya za ka fi da ainun a boko? Bai zai yi ba. So kuskure ne, ba daidai ba ne. Ku daina karanta Al-Qur'ani da transliteration, haramun ne. Kowa ya je ya koyi larabci ya iya karanta Qur'ani. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ku yi hakuri, mu yi muku overtime yau. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.